Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya saukar da maganar hukuncin alwala da taimama. Wannan ba kalmar ni'ima bace ga bayinsa waɗanda da duk yadda za a yi in mutum zai yi alwala sai ya samu ruwa tukunne yake yi. In mutum janaba ta kama shi sai ya samu ruwa ya yi wanka. Sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukaka abubuwa gaba ɗaya ta hanyar in an samu matsala na rashin ruwa ga mafita. Ko kuma in an samu ga ruwa ya sanya nikmata ya tabbatar da ita ga mutane ta yadda in sun rasa ruwa ko kuma akwai ruwa din amma kuma akwai matsala wajen amfani da shi ko don karancinsa ko kuma don rashin lafiya ga wanda zai amfani da ruwa din baya bukatun ya taba ruwa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukaka yace ayi taimama a yi amfani da kasa wajen taba ta kuma da shafan gabban da ya ambata Allah sai duka wannan abubuwa Allah yayi ne don ya kawar da matsala da kuma wahala da tsawainiya Allah tabaraka wa ta'ala bai bukatun ya sa bayinsa cikin tsawainiya domin Allah yana matukar tausayin bayinsa sannan Allah ya ce ya cika ni'imarsa ne ga mutane don su zamanto sun gode masa ta hanyar aiki ashukur a'ammu min alhamdi wa akhassu min janibi wani lokaci ashukuru yana zama a'ammu min alhamdi wani lokaci kuma alhamdu a'ammu min ashukur wace alhamdu lillah ya shafi fada da baki ya shafi fada da baki ma'ana da kaul shine yawanci alhamdu sai dai kuma ana fadin alhamdu a kowane irin yanayi da zaran mutum ya samu wata ni'ima ko ya samu nasara ko ya samu wani abu yakan ce alhamdulillah ashukur kuma yakan faru fada da baki da kuma aiki ko kuma aiki misali mutum ya samu riba a kasuwa ya dau wani abu yayi sadaka godiya ga Allah ya tabbata kenan ta hanyar ya aikata a aikace wannan alama ce ta godewa Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala ya cika ni'imarsa akan ku musulmai akan mu gaba daya la'allakum tashkuruna ko za ku kasance kun gode masa. Sannan sai Allah ya ce wazkuru ni'matallahi alaykum. Ya ku bayin Allah ku tina ni'imar Allah akan ku. Ni'imar Allah akan ku ta hanyar aiko muku manzo sallallahu alaihi wa sallam da kuma saukar muku alqur'ani babu ni'imar da ta aika da ta kai a ce kana cikin al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam
wanda ta gyara shi gaba ɗaya ba ne mu kuma a cikin wannan da kuma yake wannan
واذكروا نعمة الله عليكم وأن بتني إمر الله وتنا تني إمر جي أكم بابو نعمر جتكي أيكو من ذو الله صلى الله عليه وسلم قريب بابو نعمر جتكي أتي أن موسين ينتين الأمة عليه محمد صلى الله عليه وسلم كما مسمى ينا أيكي دا القرآن دا الله تبارك وتعالى يتوكر
نمو ذا جالش جبات إيبا كابنا تجبات ko ba zai yaru ba ne na ga sai da abubuwa gama gyaran
wadkuru ni'matallahi alaikum ku tina ni'imar Allah a kanku ta aiko muku manzo sallallahu alaihi wasallam da saukar muku alqur'ani da yin ku zamanto musulmai babu wata ni'ima da ta wuce waɗannan abubuwa muhimmai guda uku. Mutum ayi shi musulmi, Al-Qur'ani shine littafinsa, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzonsa. Wannan tana daga yana daga cikin manya-manyan ni'ima ta Allah tabaraka wa ta'ala ga bayinsa. Don haka Allah yace ku tina ni'imar da yayi mu. Ni'imomin Allah kuma suna da yawa ga mutane. Allah ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Inda za ku ce za ku irga ni'imomin Allah tabaraka wa ta'ala da ya saukar a kanku ko ya yi muku ko ya cika muku, ba za a iya ƙididdige su ba. A ce mu zauna muna ta ƙirga muna lissafi abu kaza ma ni'ima ne, abu kaza ma ni'ima ne, ba za mu iya ƙirga yawan ni'imar Allah tabaraka wa ta'ala da ya yi gare mu. Don haka sai dai a duk lokacin da mutum yake to ya rinka tina ni'imar Allah, ya tina rayuwarsa, ya tina irin abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi masa na ni'imomi, ko mutum yana zaune shi kadai ko yana kwance shi kadai, ya rinka tino ni'imomin Allah da ya yi masa a bangaren rayuwa, sannan ya tina manya-manyan ni'imar Allah tabaraka wa ta'ala ta yadda Allah ya yi shi musulmi. Musulmi kuma wanda Allah ya bashi Al-Qur'ani, kuma yana karanta Al-Qur'ani yana kwatanta iya abin da zai iya kwatantawa na aiki. Wannan ba karamar ni'ima ba ce. Wani yana kiran kansa musulmi ga Al-Qur'anin amma baya karanta shi ko kuma bai damu da aiki da shi ba. Wani kuma bai san muhimmancin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne manzonsa ba, bai damuwa da shi ba, bai san tarihinsa ba, bai san tsarinsa ba. To duka waɗannan suna daga cikin abubuwan da za su sa mutum ba zai ma tuna ni'imomin Allah ba tabaraka wa ta'ala. To amma idan mutum yana tuna ni'imar Allah musamman mafiya girma daga cikinsu, da kuma yana tuna ni'imar Allah da ya yi masa daban-daban a kansa shi kaɗansa, to zai gode wa Allah tabaraka wa ta'ala. Don haka Allah ya ce ku tuna ni'imar Allah da ya saukar a kanku. Wa mithaqahu allazi wathaqakum bihi. Ku tuna alƙawarin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi gare ku, alƙawarin da kuka yi tsakaninku da shi. Malaman tafsiri wasu suka ce alƙawarin da kuka yi tsakaninku da Allah shine faɗin Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul A'raf da yake ba da labarin wannan alƙawari. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Wannan alƙawari ne muka yi tsakaninmu da Allah cewa mun yarda Allah shi kadai shine Allah, kuma shi kadai shi zamu bautawa. Allah ya tara mu gaba daya yayi wannan alƙawarin, kowa yana nan a cikin mu, sai dai kawai mun manta. Amma bayan mun manta ma Allah ya aiko manzanni lokaci bayan lokaci don su tuna mana. Bayan manzanni sun kare, Allah ya bar Al-Qur'ani a cikin mu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tarattu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'd. Na bar muku abubuwan da in kuka rike su su biyu to ba za ku bata ba bayana. Ci kitabullah wa sunnati. Littafin Allah da sunnata. Wanda duk ya rike littafin Allah ba zai bata ba. In al'umma suka rike littafin Allah ba za su bata ba. Haka nan in sun yi riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin cikin komai Al-Qur'ani sunna tana fassara Al-Qur'ani. Wa ma yamtiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Duk maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi ne daga Allah. Doka Al-Qur'ani kuma dama maganar Allah ce tabaraka wa ta'ala. To wasu malamai suka ce wannan shine alƙawarin da Allah yake faɗi anan, wa mithaqahu allazi wasaqakum bi. Ku tina ni'imar alƙawarin Allah da yayi da ku. Ran da ya ta da ku kuna tsirara gaba ɗayan ku a duniya, da iyaye da kakanni da ƴaƴa da jikoki da kowa da kowa, Allah ya ta da mu gaba ɗaya aka yi alƙawari cewa shi kadai za a bauta. Amma sai gashi kuma aka zo aka saba. To Allah yana cewa a tina wa mutane wannan, ko kuma mutane su tina wannan. Wasu malamai suka ce wa mithaqahu allazi wasaqakum bihi shine alƙawarin da aka yi da Allah lokacin yin mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Maza gaba ɗaya sun yi mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana shimfiɗa hannunsa, mutane sai mutum ya zo ya ɗora hannunsa ya ce bay'atuka, nayi mubaya'a da kai ya rasulullah ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na maka mubaya'a ala sam'i wa ta'a abita ji da bi wa fi manshaqi wa makradi cikin abun da nake jin dadi ko kuma nake jin rashin dadi ko da dadi ko ba dadi ma'ana zambi ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa an utiraka ala nafsi kuma nayi mubaya'a gare ka ya rasulullah a matsayin cewa a duk lokacin da wani abu ya faru ko ya taso to zan zabe ka sama da raina bara rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen ba ta kariya za a iya mutum ya rasa ransa mutum sai yayi mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan sannan yace wa alla unazi al amra ahlam sannan kuma bazan yi khuruji daga tsaa wa wulatul umur ba wannan in mutum yayi mubaya'a wannan haka sahabbai suka rinka yin mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sai da tabbatar yayi mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fil manshaqi wal makra fil usri wal yusr cikin sauki ma'ana mutum yana cikin sauki a rayuwa ko yana cikin tsanani a rayuwa yayi mubaya'a cewa ba zai saba manzon Allah ba talauci ba zai tashi ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam talauci ko rashin kuɗi ko rashin abubuwa ba zai sa yayi handama ba shine mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fil manshaqi wal makrahi wal usri wal yusr wa an utiraka ala nafsi kowa yayi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan shine mithaqul ladhi wasaqakum bi bisabai sai da suka yi haka mu kuma yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya nan amma dole mu yi haka ga sunnarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ayi kaza to ba za mu yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a bar kaza mun bari insha Allah yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a bari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a aikata kaza to sai mu aikata iya yanda za mu iya yi saboda haka irin shuguhoyi da wasu abubuwa da suke shigowa cikin al'umma mutum ya dan ji wani dan rashi kadan na jarrabawa sai ka ji sai a to ai wannan larura ne sai ya ce masa yaya sai an ya an halatta maka za ka iya cin haramu ko kuma larura ne ba za a ce haramun ba kai tsaye sai a wane ya bashi ajiya ko kuma a an kawo kudi a raba ko kuma a amana ce aka bayar akai guri kaza to tunda kana cikin tsanani yanzu ai tata ma ya halatta gare ka ko kuma menene a rinka dai kawo wasu abubuwa da babu nassi babu gaskiya babu abuna wani hujja akai saboda kai kaga an ba mutum kudi ya kai guri kaza sai bambari wani abu mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kai musulmi ne mai bin sunna ko ahlus sunna wanda kake ambaton ikirari da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai kai zaman to kai mubaya'a ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fil manshaqi wal makrahi cikin abun da ya maka dadi da abun da ya maka rashin dadi wal usri wal yusri cikin tsananin wahala talauci rashin abinci ko me wannan ba dalili bane na kasaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun dadi mutuwa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan addini sun bar dukiyarsu Suhaib ar-Rumi ya bar dukiyarsa gaba daya Abdullahi abuna Abu Salma ya bar mahar iyalin gaba daya duk sahabban nan sun bar haka to abuna yanzu Khabbab duk sun bar addini sun bar rayuwarsu gaba daya ana yankan su gaba gaba sun yadda kaza fil manshati wal makrahi sun yi mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Mus'abun Umayr ya bar gidansu gaba daya ya bar dukiya ya bar ado ya bar samartaka irin wanda yake yi da a Makka saboda me saboda addini wannan shine mutum yayi mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan cikin dukkan komai to haka zamu yi mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar in talauci yazo mu bar addini sai in a cikin dadi ne zamu yi addini wannan ba daidai bane kar in muna cikin sake tukunnan ne zamu yi addini amma in lokacin da kunci yazo a ce mutum ba zai addini ba wannan ba daidai bane duk talaucin da kake ciki dukiyar wani haramun ne gare ka ko ba abinci ko ba yadda za ka yi ko ba kudin magani kuma kana tare da jinya daukan dukiyar wani haramun wannan babu ran da aka ce maka ya halatta sai dai in ya baka sai ya halatta gare ka in tsanani ya kai tsanani zaka iya tambaya in baka tambaya ba shi ya bi amma in ka tambaya ya halatta ka tambaya cewa wane ya taimaka maka in baka tambaya ba shi ya bi amma in ka tambaya shikenan ya halatta a lokacin da tsanani ya kai tsanani kenan babu wani abu da zaka iya ko wasu suna karkashin ka za su shiga halin tagayyara ko wani su zai kamu da jinya ko kuma za su mutu ko kuma akwai mai jego a kasan ka ko makamanta haka irin wannan yakan kai ga mutum ga haka amma kar yayi shi yafi alkhairi kar yayi shi yafi alkhairi saboda haka balle kuma a ce mutum ya taba dukiya ta haramun ko ba ta saba ko kuma a'a na wani ko kuma wanda aka bashi ajiya ko kuma abinda aka bashi sako ko kuma abinda aka amince da shi ko gadi ko jira ko wani abu sannan zai taba shi saboda kawai yana cikin talauci yawanci ma talaucin za ka ga ba talauci bane wani za ka samu akwai wani abu a aljihunsa sai dai yana nema ya kara ne wani yana da wani abu a ajiye a gidansa amma yana nema ya kara saboda mai hadama karawan kuma sai zamanto ta hanyar haram in kari da zai zo ta hanyar halal wannan yana da kyau kana da shi Allah ya kara kara maka ya kara kara maka ya kara kara maka wannan halal ne ya halalta gare ka amma nan mutum ba gashi nan ya aje wani ko ya boye zamanin mu ne yanzu a account mutum yana boye da wasu abubuwa amma yana harin wasu abubuwa wanda ba nasa ba kaga wannan bai zama yayi mu baya a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fil usri wal yusr sai ta ko mutum shi ba a ai wannan kawai abu ne wanda ana gani bai shiga hannu ba da bai shiga hannun can ba kuma ya bar hannun can ko kuma dama daga gurin gwamnati ya fito to kuma duk abin da ya fito gurin gwamnati tunda bai je gurin talakawan ba bai zama nasu ba gwamnati kuma dama ba nata ba to wannan wata fatawa ce ta shedan talbisu iblis sai a raya wa mutum sai ya halatta wa kansa abinda Allah ya haramta masa laifi kan laifi to wannan alkawari da aka yi tsakani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ke kutina shi wasu malamai suka ce wannan shine abunan mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata kuma suna mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa cewa ba za su yi shirka ba ba za su yi sata ba ba za su toshe mahaifansu daga kin aihuwa ba sannan kuma ba za su rinka kiran ƙarya na gulmace-gulmace da kuma shiga bokanci ba wannan إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يزنين ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف سواء النجين أبوه لازم مبايعك ولا يعصينك في معروف in suka jera waɗannan abubuwa din cewa Allah tabaraka wataala sai kai mu baya a ga mata mu'minai duk mutum da suke son shiga aljanna wannan sune hanyoyin shiga aljanna gare ta maza su jure duk wani abu nan ita ma tana ciki sannan idza ja'aka almu'minatu yubayi'unaka ala an la yushrikna billahi shay'a na farko mai suka sai shirka sharadi na farko wadda Allah yake ya yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadda ya amince da wannan matar ya ba ta mubaya'a sai yadda za ta samu ceton sa ranar tashin alkiyama to na farko ta zama ba za ta yi shirka ba ala Allah yushrikna billahi shay'a mana shirka da dukkan nau'o'in ta yin shiga nan shiga can duk wani abu na shirka ba za ta yi shi ba wala yushrikuna ba za su yi sata ba sata ya hada hatta da dukiyar mazajen su in dai ba su ba su ba kuma za su zaci wani abu na wani na wani wanda ba nasu ba wala yasrifuna wala yaznina kuma ba za su yi zinace ba sannan wala yaqtulna auladahunna ba za su kashe ƴaƴansu ba ko su zubar da ciki ba saboda kawai ba sa sha'awan haka yawanci a yanzu kuma an juya abun maza ne suka zama masu zubar da ciki masu hana matansu ɗaukan ciki masu cewa kar mace ta yadda ta zo musu da ciki wai rayuwa matarsa to gajiya kuma yana zuwa ya kusance ta wannan shaytana ke saboda haka bai dace ba safon Allah ne da binta ta farkin shaytan saboda haka wala yaqtulna auladahunna wala yaqtina bibutani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wannan shine wasu malamai suka ce a shige-shige na gulmace-gulmace da tsorar da jita-jita, ko kuma shige-shigen camfe-camfe da bokanci da yin wasu abubuwa wanda ba su kamata ba. Saboda haka mata ba za su zo da wannan ba, sannan wala ya asi na ka fi maru, ba za kuma su saba maka cikin abun da ka umarce su ba. Mana ba za su saba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abun da sai umarni ba. To wannan duk wani abu wanda yake ma'rufi ne, kyakkyawan abu da manzo yayi umarni da shi sallallahu alaihi wasallam, to ba za su saba ba. To in dai sun yarda da wannan, to fa bayi'uhunna, Allah ce kai mubaya'a da su kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wastaghfir lahunna wa, sannan ka nema musu gafarar Allah. Wannan alƙawari ne, duk wacce ta yi wannan alƙawari tsakaninta da Annabi sallallahu alaihi wasallam, tsakaninta da Allah, cewa ta yi wannan alƙawari, ta yi mubaya'a ga manzon Allah akan haka. A yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya nan, amma ta yi mubaya'a ga sunnarsa akan haka. To wannan tattina wannan alƙawari ne, shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wadhkuru ni'matallahi alaikum wa mithaqahu alladhi wasaqakum bihi idh qultum sami'na wa ata'na. Lokacin da kuke cewa mun ji duk abin da aka saukar, kuma duk abin da manzo ya faɗa sallallahu alaihi wasallam mun ji, wa ata'na kuma mun bi, shine bay'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'a, kawai duk abin da manzo ya faɗa mun ji mun bi, sam'an wa ta'ata, fil manshati wal makra fil usri wal yusr, duk cikin wa'innan abubuwa ne sai ya zama to manzo mutun ya ce ya ji ya bi. Ma'ana ba shi da wani zaɓi cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zartar masa na shari'a. To sai Allah ya ce wattaqullaha, malamai suka ce Allah yana sake ƙarfafa maimaita magana, wattaqullaha, ku ji tsoron Allah. Duk yawanci in ka duba suran nan tun daga farawa da an yi magana sai a ce wattaqullaha, ku ji tsoron Allah. Saboda me? Saboda ana magana ne akan shari'a da hukunce-hukunce. In ba takawan Allah ba za a iya yin wannan hukunce-hukuncen. Ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin komai, ba zai yiwu a yi ba sai in akwai takawa, akwai cikakken tsoron Allah, akwai tsoron azabar Allah, akwai sha'awan kwaɗayin rahamar Allah. To in akwai wannan, to nan ne sai kaga an aikata duk abin da Allah ya ce aikata. Allah ya ba mu ikon aikata. Don haka Allah ya ce wattaqullaha, ku ji tsoron Allah. Inna Allaha, lallai shi Allah alimun, masani ne bi zati sudur, da abin da kira za su kaboye. Duk abin da yake cikin kirjin mutum Allah ya san shi, ma'ana duk abin da yake cikin zuciya take rayawa, mai kyau ko mara kyau Allah ya san shi. Don haka in abin da za mu raya ya kamata mu raya mai kyau, abin da za mu kudura mu kudurta niyya mai kyau, mu sanya a ranmu cewa za mu yi abu wanda ya dace, za mu bauta wa Allah kamar yadda ya kamata, kowa ya tsarkake zuciyarsa gwargwadon abin da zai iya. Allah ce ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani. Wannan in kun lura duk ayoyin nan yawanci ya ayyuhallazina amanu suke faɗa, wannan yake nuna ma cewa wannan sura tana daga cikin surorin ƙarshe na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sauka. Domin yanzu an zo ne ana maganar ƙarshe, sai masu imani ne, yawanci duk abin da ake ta umarni da shi din nan sai masu imani ne za su iya yi. Kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya gama isar da saƙo, wanda ya yi imani ya rabauta, wanda ya kafirce ya rage naka. Allah ya kiyaye. Don haka Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, kunu qawwamina lillahi, ku kasance tsayayyu domin Allah. Tsayayyu, in dai maganar Allah ce to ka tsaya tsayuwan daka, ku tsaya tsayuwan daka domin Allah tabaraka wa ta'ala, cikin abun da za ku faɗa ku faɗe shi domin Allah, tsakaninku da Allah kuna masu tsayuwa akan gaskiya. Cikin abun da za ku aikata, ku aikata domin Allah, kuma tsakaninku da Allah kuna masu aikatawa domin Allah. Ba wai don wani ya ji haushi ko ya yi farin ciki ba, ba wai don a muzanta wani ko a yi masa habaici ba, ba wai don a cuci wani ko a zalunci wani ba. Duk abun da za ku yi shi domin Allah, domin kuna tsammanin sakayya a wurin Allah. Don haka kunu qawwamina lillah, shuhada'a bil qist, ku ba da shaida, shaida wanda yake da adalci. Ku zamanto kun yi shaida da adalci in aka gayyace ku shaida, ko kuma in za ku ba da shaida, ko kuma in za ku faɗi wani abun da ya faru a tsakanin ɗan uwanku ko a tsakanin kanku da kanku, kamar yadda aka gabatar a ayan suratul nisa'i, walau ala anfusikum aw alwalidaini wal aqrabin, annabi sallallahu alaihi wasallam a karkashin wannan aya malamai suka kawo tarihin Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala mu yake cewa babana wata rana ya bani wata bishiyar dibino a cikin gonakansa sai ce wannan bishiyar ta wace ya bani sai zo ya gaya wa mahaifiyata mahaifiyarsa Amratu sai ta ce to ka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka shedar da manzon Allah ka gaya masa yace a bai gaya masa wace ce ya kamata ka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na ba wa dana wani bishiya guda daya a cikin gonata ta dibino sannan sallallahu alaihi wasallam yace duk ƴaƴanka ba ka ba su wannan yace a shi kadai na bawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wattaqul ittaqullaha wa'dilu baina awladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku ba ruwana ni ban she da wannan zalunci ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba ruwansa bai she da wannan zalunci ba la ashhadu ala jawi ni bana sheda akan ketare iyaka da kuma zalunci wasu zaka ga suna bambanta tsakanin ƴaƴan wajen mu'amala da su wannan ba karamin zalunci bane sannan mutun ya ji tsoron Allah yawanci akan samu jarabawa dan da mutun ya fi reretawa ya fi jin cewa shine karshen ta shine zai zama masa kaya shine zai zama masa kaya karshen ta ma ya zama to mara tarbiya gaba daya a cikin al'umma sannan kuma wanda aka watsar da su ba su ne komai ba saboda haka ba su samu wannan gatan uba din ba sai su zama to sun kama gaban su da kansu suna ta kokarin neman abun kansu karshen ta su ne za su zo uban yana neman su tallafa masa wannan an sha gani da yawa ga sunan mutane sun yi irin wannan sun shiga damuwa saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa hatta bangaren iyaye da yaya ba a so ka fifita wani bangare ba mutum ya ce a shi duk dukiyarsa babansa da mamansa zai kaiwa ba zai ba wa yayansa ba haba yaya kuma yaushe na same su ba kwanan nan na same su ba Allah ya wannan bai dace ba ka ba wa iyaye haƙƙin su ka ba wa yaya haƙƙin su kuma yayan ka kula da su gaba ɗayan su aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an in ka ce duk dukiyarka bari ka kai wa iyayenka to ka sani ko ƴaƴanka sun fi amfani akan iyayenka duniya da lahira za su fi baka amfani ko kuma in ka ce kai kawai ba ruwanka da iyayenka tunda suna da ƙarfi ko kuma suna can kai suna can ƙauye kai kuma ka samu ka zama ma'aikaci a birni ka makale kai da iyayenka kawai ba ruwanka da iyaye ba ruwanka da dangi baka ba su komai cikin abin da Allah ya hore maka sai kai da yaya kawai za ku more ku yi walwala ku yi abin da kuke so to ka sani cewa wataƙila iyayen dai su ne masu amfani gare ka duniya da lahira domin da ba su suka rene ka kuma su ne waɗanda za su amfani da kai amma waɗannan yayan ba amfani za su yi wa mutum ba mutum bai sani ba shi yasa Allah ya ce aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a don haka kawai wajen rabon gado kar ku ji haushin in Allah ya ce a ba wa yaya kaza ko ku ji haushin in Allah ya ce a ba wa iyaye kaza ko ku yi tunanin bari mu sarrafa da dukiyar tun muna raye mutum ya ga alaman zai rasu ya ce bari ya bayar da dukiyar a guri kaza kar ya kai ta guri kaza ko kuma kar su wani su zama su ne suka ci gado wannan bai dace ba saboda Allah tabaraka wa ta'ala shi ya san wanda zai amfane ka to haka ma cikin yaya wani za ka ga ya fi son ƴan wancan ɗakin akan ƴan wancan ɗakin wasu kuma sihiri suke yi akan samu sihiri sai a karkatar da hankalin mutum ya ci sihirin yakan ci da izinin Allah sai zamanto mata ko kuma wasu dangi ko makamantansu sun yi sihiri su raba tsakanin ƴaƴa da mahaifi ma'ana wa'incan ƴaƴansa ne amma an raba su da shi wannan sihiri yana faruwa da izinin Allah wasu kuma shedana ne kawai ba sa son waccar matan to hatta ƴaƴanta ma ba sa son su duk wanda yayi wannan bisa tsari na ganganci da zalunci wallahi Allah tabaraka wa ta'ala zai kama shi ranar tashin kiyama kuma wa'incan yayin za su yi kusuma da shi a gaban Allah tabaraka wa ta'ala saboda mutum ya ji tsoron Allah ya yi adalci tsakanin ƴaƴansa kamar yadda ya zama wajibi akan sa ya yi adalci tsakanin matansa hatta cikin abin da zai sa ƙanshi in mutum yana da mata sama da ɗaya yana da mata biyu ko uku ko hudu abin da zai sa ƙanshi a jikinsa sai ya ajiye a kowane ɗaki ba da ma ya zama yana da turare mai ƙarfi a wancan ɗakin amma in zai je wancan ɗakin ba shi da wannan turaren in mai mata hudu ne in zai sayi turare mai kala kaza to sai ya sayi hudu kowane ɗaki akwai turaren ya fesa a wannan ɗakin yana jikinsa saboda a wannan ɗakin ma ana buƙatar ƙanshi. In ya je wancan ɗakin ma ya fesa irinsa. Kar wancan ɗakin ya aje wani ƙaramin turare, wancan ɗakin kuma ya aje babban turare. Wannan duka adalci wajibi ne a tsakanin mata da yaya. Haka in sabulu ne. Irin sabulun da ya aje a wancan ɗakin irinsa zai aje a wancan ɗakin. Bai kamata can ya aje wani soda-soda wanda bai da wani alamar ƙanshi ba, can kuma ya ɗauko wani zazzakan sabulu wai ta ita amarya ce, ko kuma ita abun nan ne. Ko kuma wancan an saba da ita uwar gida ne, da ita aka sha wahala da. Da zaran ka auro wata yau, kana auro ta yau sun zama daidai wajen raba abubuwa na haihu. Saboda haka karkata zuwa ga amarya hatsari ne, karkata zuwa ga uwar gida hatsari ne. Saboda haka uwar gida tare da ita aka sha wahala da sauransu kwarai haka ne, tana da wannan falala. Saboda haka za a kula da wannan falala. Kar ita amaryar da aka zo ta rena ta, amma wani sa'i miji shike bude kofar amarya ta rena uwar gida. Saboda ya karkace ya koma kan amarya da sauransu da makamantansu. Ita kuma uwar gida kanta ji cewa wannan yarinya ce karama. Saboda haka yaushe ta zo a Allah ya daidaita wajen haƙoƙi. Duk da cewa yarinya ce karama. Saboda haka kuna daidai wajen haƙoƙi, daidai wajen shekaru da hankali, ke za ki ta haƙuri a kan wasu abubuwa a matsayinki na uwar gida. Ai ce dama sunanki uwar gida. Saboda haka ya kamata ki zama uwar gida da gaske. Saboda haka irin waɗannan abubuwa wajibi ne maza dai kar su bude kofa akan irin waɗannan abubuwa. Allah tabaraka wa ta'ala yace wa la yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu. Kar kyaman wasu mutane ya hana ku yin adalci. In akwai wani abu tsakaninka da wani, in dai zaka faɗi magana akan ta faɗi adalci. Allah ta idilu ku yi adalci, huwa aqrabu littaqwa. Wannan shi yake alkhairi, kusaci da tsoron Allah. Wattaqullaha, kuma ku ji tsoron Allah. Ka duba a baya ma wattaqullaha, yanzu ma wattaqullaha. Saboda taka wannan ita ce muhimmi. Kullum abin da zaka yi ka tuno Allah yana gani, sai ka fasa in mummuna ne. Ka tuno Allah yana gani, sai ka yi in kyakkyawa ne. Allah ya sa mu zamanto taqiyye. Wattaqullaha, ku ji tsoron Allah. Inna Allaha, lallai Allah khabirun, mai ba ku labari ne, masani ne bima ta'maluna, game da abin da kuke aikatawa. Allah ya ce wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati. Allah ya yi alkawari ga mu'mine wanda suka yi aiki na kwarai, lahum gare su akwai maghfiratun, akwai gafara. Wa ajrun 'azimun, da kuma lada mai girma shine shiga aljanna, in ji malaman tafsiri. Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu dace. Insha Allah ta'ala ana za mu dakata, in Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu dacewa. Na'am. Idan mutum a mahaifinsa ya samu jarrabawa da irin wannan, wannan ba karamin jarrabawa ba ce. Na farko dai iyaye su ji tsoron Allah, an riga an bayyana a cikin karatu. A ji tsoron Allah, a yi adalci tsakanin yaya. Kowa Allah zai tambaye shi a kan yayansa. Yana adalci a tsakaninsu, abun da ya yi wa wannan ya yi wa wacce. Mata wani sa'i da maza suna da bambanci. Wani sa'i za ka samu abun da za a tsaya wa mata, wataƙila ya fi tsada sama da maza. ya'ya mata, wani sa'i ya'ya mata abinda za a saya musu sai zamanto ya fi tsada akan ya'ya maza. Wannan babu laifi cikin wannan matukar an tanada wa ya'ya maza, an tanada wa ya'ya mata. Kamar misali ko kayayyaki haka. Hakanan kuma ya'ya wani sa'i akwai manya waɗanda suke tantantan shiga makaranta ta sama, wasu kuma suna makaranta ta ƙasa. To matukar mutum yana da niyyar dama kowane ɗansa matukar yana raye zai yi masa wannan hidima ɗin. To wanda suka riga suka iso wannan lokacin da za a musu wannan hidima, aka yi musu tare da cewa an kashe kuɗi mai yawa, wa'incan kuma yanzu ba su taso ba, ba su iso ba, to wannan babu laifi a cikin haka. Domin kowanne in ya taso shi in yana raye zai masa gwargwadon yin. Ko kuma wa'inda sun isa aure, wa'incan ba su isa aure ba, sai yana taimakawa wanda zai yi aure ko wanda za a aurar da su in ‘ya’ya mata ne. Duka wannan ya halatta saboda manufarsa kowace daga cikin ‘ya’yansa in ya iso wannan matakin matukar yana raye insha Allah ta'ala zai taimaka masa gwargwadon iya abin da yake da shi. Sannan kuma rayuwa tana iya canjawa. Lokacin da wancan ya yi aure ba a yi masa wani abu ba, saboda a lokacin arzikinsa bai kai yanzu ba, ga wasu kuma sun zo yin aure, saboda haka arzikinsa kuma ya karu a kan da, saboda abin da ya yi wa wa'incan yanzu kuma zai ninninka shi, wannan shi ma ya halatta. Sai dai malamai suka ce duk da haka ya kamata a ce ya wari wata kyauta ya yi wa wa'incan, ko kuma lokacin da arzikin nasa ya ninku to kuma ya kula da kowa cikin ƙara masa abin da yake masa na kyauta a lokacin da suke buƙatuwa zuwa ga kyauta. Haka kuma ‘ya’ya wasu suna zama sun mallaki abin da suka mallaka su karan kansu tukunna, ko su ma sun zama ma’aikata, ko sun zama ‘yan kasuwa, ko sun zama masu sana’o’i, wa'incan kuma ƙanana ne, wataƙila ba su iso wannan ba. To in yana taimakawa wa'innan ƙananan da wasu abubuwa, wannan babu laifi, da nufin cewa su ma in suka mallaki abin da ya zama sun Allah tabaraka wa ta'ala ya musu albarka ciki zai yaye su, wannan shi ma ya halatta a cikin haka. Haka kuma ɗan da ba shi da lafiya ake kashe kuɗi a kansa, wannan yana da bambanci da wanda suke da lafiya. Duk wanda aka kashe ya fi nasu, wannan babu laifi a ciki, saboda neman masa lafiya da taimaka masa akan lafiyarsa, wannan ya dace. To duk wani abubuwa shari'a ta lura da su, ta raba su yadda ya dace, kuma ta sanya iyaye cikin haka. Amma haka kawai da gangan mutum ya biya wa wa'incan kuɗin makaranta, wa'incan ɓangaren kuma ba zai biya musu ba, ko kuma ya yi wa wa'incan wani abu, wa'incan kuma ba zai mutu ba, wannan bai halatta ba ko kaɗan, wannan zalunci. Su mata su ji tsoron Allah su yi musu wa'azi bai dace ba. Uwa ta ga cewa ‘ya’yanta kawai ake yi wa alheri, ba a yi wa ‘ya’yan wancan, Allah zai tambaye ta ranar tashin arziki. Ya kamata ta yi nasiha ga mijin nata, saboda haka domin in ta bar mijin a cikin haka yana cikin halaka ne. In dai tana son sa na gaskiya su zauna a lahira tare, to ya kamata ta nusar da shi zuwa ga alkhairi, ta nusar da shi zuwa ga adalci. Saboda shi ɗa'in a nan duk da haka ya yi iya ƙoƙarinsa ya ga cewa yana roƙon Allah cikin abin da Allah ya hore masa shi, kuma ya zamanto ya tsaya da ƙoƙari yana roƙon Allah ya samu albarka da kuma samun abin kansa. Duk wani ɗa idan ya fara girma, ko nawa baban mutum yake da shi, kar mutum ya sa hankalinsa zuwa ga wannan kuɗin, domin kuɗin na babansa ne. Ko da shi kadai ne a gurin uban, sai dai in uban ne ya yi kira don ya taimaka masa wajen gudanar da kasuwanci, to ya gudanar da ita amma ba tare da sa ran cewa yana jiran ya mallaki wannan ba. Ya ɗauka kawai zai nemi nasa arzikin a gurin Allah. Yau amma in uban kuma ya ba shi taimako, ya ba shi daga cikin dukiya, wannan shi kuma lillahi alhamdu. Don haka duk da ya zamanto mai zuciya, mai kula da neman arziki a gurin Allah, kar ya kula da na menene babansa yake da shi. Don haka shi wannan abin da muke masa nasiha shi ne yadda babansa ya samu jarrabawa ɗin nan, to shi kuma ya yi ƙoƙari ya ga cewa yana himma wajen neman abin da yake na halaliyar, kar ya kuma kyautata wa baban, kar ya yi fishi, domin baban yana da haƙƙi a kansa na ‘ya’ya, shi kuma yana da haƙƙi na iyaye. To ya kyautata wa baban kuma ya ba shi haƙƙinsa shi gwargwadon abin da zai yi. Ya rinka roƙon Allah albarka, insha Allahu Allah zai ba shi nasara. Sannan kuma ya nemi ko ‘yan uwan baban su taimaka wajen isar da nasiha zuwa ga shi wannan mahaifi nasu, wataƙila zai amfani ko limamin da yake sallah a bayansa, wallahu a'lam.
Sai kuma sai ce 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 sai kuma sai
wannan abubuwa ya kamata in akwai likitoci waɗanda suka san menene yake kawo irin wannan gwarzi ko kuma kwanciya ne ko daga kwanciya ne ko makamancinsu, to ya kamata a kawo gudunmawa don a faɗa wata gida in ta samu mafita a cikin wannan abu nan. Saboda haka in akwai yanayin kwanciya ne da yake kawo wannan, to sai a bayyana mata don ta samu mafita a cikin wannan. Shi ko ba ya kamata a ce ya kore ta a daki ba ne, tunda akwai alaƙa na aure a tsakaninsu. Ita kuma ya kamata ta kula da wannan, ta nemi magani. Duk wani abin da ba su da lafiya a kansa, ya dace ta yi ƙoƙari wajen nemo magani. Shi kuma shi zai taimaka mata wajen in an samu magani ɗin ya ba da kuɗin a saya. Sannan kuma ita kuma bai kamata ya kore ta a daki saboda wannan uzuri ɗin ba, saboda akwai alaƙa na auratayya a gare su. Daka duk irin wannan abubuwa din uzurori ne wadda abubuwa da yawa suna iya faruwa dama tsakanin ma'aura. Shi yasa haka kawai sai kaga an samu tsiyayya tsakanin miji da mata, ya kasa faɗan dalili ko ta kasa faɗan dalili, kaga wataƙila shi matuƙar tsantsenin wannan abun yake har ya kai shi ga wannan, amma bai kai dai ya kai kuma kore ta har a daki ba, don ban iya cutar da shi, ban yi tsammanin gwarki yana iya cutar da wanda ake tare da shi a cikin daki. Saboda haka ya kamata a kula da wannan, sannan kuma ita ta nemi maganin haka ko kuma ta tambayi likitoci, ko kuma in likitoci ko anan suna iya faɗa don a faɗa watakila in ta ji ta yi amfani da shi, muna fatan Allah sauki. Amma wajen wasu sauran mu'amaloli kuma munana da yake mata bai dace ba, don kawai tana wa'innan abubuwa ko kuma tana da uzuri ya rinka mata mummunan mu'amala, wannan bai dace ba. Tunda dai har yana zaune da ita, ba rabuwa suka yi ba, to kawai ya riƙe ta da alƙawarin abun da yake kansa na mu'amala na haƙƙoƙinta, wajibi ne ya kula da wa'innan abubuwa. Yana tafiya bai mata sallama ba, wannan bai kamata ba. Ita kuma ya kamata dama ya zai ya tafiya mata sallama, ma'ana ba ta ɗauke takalmansa ta ajiya inda ya dace ce. Ai za ta iya shiga da takalmansa ɗaki ta ajiye su, duk lokacin da zai fita dama sai ta fito da takalma ta goge su yake sawa, wannan ya nuna ba ta goge masa takalmi kenan. Amma in ta tana kusurci takalmi, domin in zai fita sai ya ce ina takalmansa, daga nan za ta gane zai fita kenan. Saboda haka in ya ce ina takalmansa, to ƙarshenta in ya ga ta goge masa takalmi zai mata bankwana ko don ma wannan aikin da ta yi, insha Allah ta'ala. Saboda haka ta kula da wannan ita ma, wallahi wa ala. Malar zai da yawanci wai maza ma sun fi yin gwarzigin nan, amma kuma ba a samu wacce ta kori mijinta ko kuma ta ce fita daga ɗakin. Saboda haka gaskiya ya kamata a rinka yin haƙuri da wasu abubuwa, sannan kuma a yi adalci. Duk abin da za a iya yin haƙuri a kansa ya dace a yi haƙuri a kansa. Kuma sannan mutum zai iya kare da haƙƙoƙinsa mafiya yawa, saboda abu nan a samu maslaha a rayuwa. Wallahu ta'ala a'lam.
Sai wani lokaci ya dawo, lokaci kuma ya dawo a kuma yi kuma da kuma ya zafi da alfahimta da kuma kallon.
Wannan ya kamata ta tabbatar cewa tana da ciki ne ko ba ta da ciki. Idan tana da ciki ne, al'ada ce ko ba al'ada ba. Ta duba jinin kalansa, idan kalan al'adanta ne, can tsallake wata da ta yi alama ne na kamar cewa ta samu juna. To idan ta samu juna ne, jinin al'ada ya zo, aka samu mata jifa-jifa, jinin al'ada yana iya zuwa musu alhali suna da ciki in cikin bai wuce wata hudu ba, musamman a farko-farkon ciki, kamar misali wata biyu ko makamantan haka, matuƙar zai bai wuce wata hudu ba, akan samu ɗaiɗaikun mata wanda jini yakan zuwa musu, kuma ɗan ɗigo haka ba mai yawa ba. Sannan amma in ta duba ta ga cewa ba launin kalan jinin al'adanta ba ne, to wannan wataƙila jini ne kawai na istihaba, ma'ana jini ne na jinya, sai ta nemi magani, sannan kuma kawai za ta ci gaba da ibada, ba zai hana ta sallah ba, ba zai hana ta azumi. amma in ta gane jinin al'ada ne za ta tsaye da sallah da azumi. Amma yawanci wannan ga alama kamar jinin al'ada ne, amma dai ya danganta da dubawa da za ta yi ta ga kalansa ko kuma wajen fidansa. Wallahu ta'ala a'lam. In ya tabbata jinin al'ada ne ya ɗauke ne tukunna za ta yi wanka, kuma niyyan kau da jinin al'ada za ta yi. Amma in ta gaina da bambanci da jinin al'ada, wannan jinin istihaba ne. Saboda haka kawai shi ana yin ibada, alwala kawai za ta yi, in ta yi tsarki shi kenan kawai ta yi ibada a koyaushe, za ta ci gaba da azumi, za ta ci gaba da sallah. Wallahu a'lam. Salatu annabi sallallahu alaihi wasallam yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ita ce ibrahimiyya, wanda Imam al-Bukhari ya rawaito. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Akwai bambance-bambancen riwayoyi, wasu zaka ga ana kara fil alamina da makamantansu, wa ala ali Ibrahim da makamantansu. Amma dai wanda aka karanta yanzu na ita tafi ƙarfin abunan yawan faɗa, a duk da cewa riwayoyin sauran ma a cikin Bukhari zaka iya samunsu. To idan mutum ya yi wannan shi ne salatin da ya fi dacewa, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya ce zai koya musu ne. Koyarwa yake a inda ya yi abu wajen koyarwa, to shi fi dacewa a yi. Amma in mutum ya zo yin salati, Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala a tafsirinsa ƙarƙashin ayan إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ألا تصلوا عليه وسلموا تسليما يا إتكاو اللفظة نسلات ديوة يا تسلمي مسمى إن أنت آل أو الأقاب مسيطة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم suka ce in ba a sa ali Muhammad ko ashabu Muhammad ba yayi ko bai yi ba an yi ta sabani. Amma in mutum ya ce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim, bai ce Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim ba, a nan an yi sabani. Wasu suka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim ba tare da ali Muhammad ba, ana ganin bai yi ba. Wasu suka ce yayi kawai sallu alaihi wa sallimu taslima, saboda nan cikin aya. A nan dai an duba insha Allah ta'ala za a ga lafuza da yawa, saboda haka lura da faɗin wasu malamai hakan din yayi, lura da faɗin jumhurin malamai sai an sa wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'lam.
Ko azumi ko zakka don wani bashi da ya ce to malam me ne kuce wanda ya sallah da azumi bai sarrafa
wannan. Akwai shirkun niyya a cikin ibada wanda mutane sukan fada cikin sa, malaman tauhidi sun yi magana. Mutum ba zai zo kawai saboda jarrabawa ko ya ga time table ta fito sai ya bari ya yi azumi don cin jarrabawa. In yi haka ya sa an samu shirkun niyya. Haka nan mutum ba zai ce bari in tashi in yi qiyamul layli yanzu kan tunda an kafa time table, bari in rinka qiyamul layli don cin jarrabawa. Ko da ya ci nasara ya ci jarrabawa, shirkun niyya ta shiga ba shi da lada a gurin Allah, kuma sannan ya samu matsalar niyya wadda Allah yana iya kama shi da. Amma misali zai ce bari ya yi sallah don ya kusatu ga Allah, sannan kuma bayan ya kusatu ga Allah ta hanyar yin sallah zai kuma yi addu'a don ya ci jaraba, wannan ya halatta. Niyyar yin sallan sai zama kusatuwa ga Allah, kuma sannan aiki ne na ibada wanda ya yi shi domin Allah, amma kuma sai ya shigar da addu'a don cin jaraba, wannan shi ne abinda zai rinka yi. Amma in dai kawai bari in tashi in yi sallah don in ci jaraba, wannan shirkun niyya kenan. Sallarsa ba ta yi ba, ba ta da lada a gurin Allah, ba shi da lada a gurin Allah tabaraka wataala. In yi saba yin ibada da irin wannan nau'o'in ibada ne zai ta ɓata lokacinsa, ba shi da lada a gurin Allah, saboda an samu shirkun niyya. Za ka shirkun niyya mutum zai tsarkake shi, duk abinda za a yi na ibada ana yin sa ne domin Allah, sai dai kuma ana iya shigar da neman bukata a gurin Allah saboda an kusatu ga Allah ta hanyar wancan ibada. Mutum yana azumi ne domin Allah, amma da ya kai azumi an ce addu'ar mai azumi Allah yana karba, to sai yayi addu'an don ya tijaraba, wannan ya halatta gare shi. Wallahu ta'ala a'lam. Abubuwa guda uku lallai suna da mahimmanci musamman a rayuwar mu ta yau, saboda mahimmancin abubuwan da aka ga takardar takunta ma ya kamata lallai a aka karanta, suna da mahimmanci sosai. Misali, abu na farko, barin gida kawai kana zubi, wannan an fi samun jarrabawa a bangaren ma'aikata da wanda suke jingina kansu cewa su yan boko ne, a yawanci an samu wannan matsala ne. Kawai mutum baya gida sai abokinsa ya je sai zauna a falo, matar kawai ta fito ta kawo masa abinci ta kawo masa har kawai ma mutum yana iya cewa a gidan wane zai karya, sai ya je gidan wane kawai shi kenan, ko yana nan ko baya nan, wani sai baya nan ma matar ta kawo masa kuma ya shiga falo kawai, in yayi sallama bai shigo ba ma sai matar ta yi fishi ta ji sai ka ce bako, wai shi ne ya tsaya yana sallama, wai ya tsaya waje yana sallama, wai sai ka ce bako, ka ga wannan wasa da addinin musulunci. Ko kuma mutum kawai wata ma wai kwalifikinta ne a makaranta, wai sun yi university tare, saboda haka suna iya shiga gidan duk lokacin da suka zo abokananta ne. Kai hatta dangin ita matar mutum, akwai dangin da alaƙansu in dai ba wanta ko ƙaninta ko mahaifinta ko babbanta, duk wa'innan su ne kawai wanda za su zo su yi sallama su shigo ita, banda in banda wasu lokuta da Allah ya hana salatu auratin lahu, in banda wannan lokutan su wayina za su iya shigo koyaushe, babanta zai shigo koyaushe a matsayin sa na muharami, haka nan wanta ko kaninta ko shakiki ko li abdi ko li ummi, haka nan babbanta ko kawunta, amma dan babbanta sai ya nemi izinin miji, akwai aure a tsakanin su, saboda haka sai ya nemi izinin miji ta gaya mata, in ya ce a kullum in dai wane ne ya zo dan babban ki wannan zai iya shiga. Akan wannan kawai ana samun matsaloli a gidajen mutane, waje ka ji mutum ana cewa dangin mata suna cewa wai ya aure ta zai raba ta da yan uwa, wannan sharri ne na shari'a, dama ba zai raba ta da yan uwa ba, a aje ta a gidansu ma ai tun da ya aure ta ya raba ta da yan uwa, saboda yanzu ya dauke ta ne daga gidan yan uwa ya tafi da ita gidansa ya raba ta da yan uwa, sai ga mace ta bi mijinta ma ta bar gari bai raba ta da yan uwa ba, saboda haka musulunci abi ka'ida da gaskiya, saboda haka ana samun abunan wasa a cikin wannan sosai. Sai dai in mutum ya zo da abokanansa yana so su shigo gidansa ya halatta, za su iya shigowa, amma sai ya gaya wa matarsa ta san cewa ga wasu za su shigo ne ta kame, kuma za su iya zuwa ta gaishe su cikin hijabi ta gaisa da su ta tafi, wannan ya halatta da izininsa kenan, yana nan a gurin ta zo ta gaita da su ta tafi, wannan ya halatta. Ko kuma ya ba da umarni su wani za su zo abokanansa, eh ya halatta da izininsa ƙarfe kaza za su iso, in sun zo kina iya gaitawa da su, sai ta gaita da su tana cikin hijabi sai ta koma shikenan. Amma zauna a ita hira waya ta zo ita ce mai raba ruwa a cikin koguna yana gabansu tana raba musu abinci tana abuna, wannan duk sharri ne na Yahudu da sharri da koyarwa na Yahudu da shaidana, wannan kuma bai halatta ba. Wannan gaskiya yana da muhimmanci musulmai su kaura irin wannan abubuwa a tsakanin su. Wani wai abokin wasar matan mutum ne, har cikin tsarkinta inda gadon mijinta yake sai yana iya shiga wai abokin wasanta ne. Ko ya zo tana gidan mijinta ya tankaɗe ta, ko ya yi wasa da ita ya tafi, har yana iya dukanta ya tafi, wai shi ɗan babbanta ne ko ɗan wane ne ta. Wannan sharri ne kawai da shaida. Wannan yana dukanta, ya kamata ka sake masa nauyi. Haka wani wai abu ne Ubaratu ibn Sabit ya ga yi. Wani ba fatawa ta wani Ubaratu ibn Sabit radiyallahu ta'ala anhu yace shi in ya ga mutum ya shi ba ma ya taba ta ba, yana wargi kawai yana tsaye a gaban matarsa yace gaskiya da takobi zai yi wa kansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya goyi bayansa. Yawa, saboda haka amida su da wannan abu. Na biyu kuma zagin shugabanni, wannan an sha yawan magana akan bai kamata ba, ko a gurin minbari ko a gurin gaban jama'a a rinka zagin shugabanni. Wannan nassin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne suka hana. Sai ka rubuta kitabul imarat babin shugabanci a cikin hadisai ingantattu da Imam Muslim ya rawaito. Saboda haka irin wannan abubuwa ne yawanci akwai hamasa. Misali, in mutum yazo yana magana yana taɓa shugabanni, sai ka ce wani bai da tsoro, kuma wani bai da kwaɗayi. Saboda haka yana iya faɗan gaskiya, wani ba faɗan gaskiya ba ne. Wani bayi da tsoro, bayi da kwaɗayi, wani ba ka'ida ba ne. Ko ka ce wani bayi da kwaɗayi, ko ka ce wani bayi da tsoro, waye a yau zai ba da shaida ka ji ka nitsu don ya ba da shaida a kanka? Yanzu in ka ce bani da kwaɗayi sai nitsu, a kai ɗin waye? Wanda zai ba da shaida a kaina in nitsu baya nan a duniya. Sai kuma manyan malamai waɗanda suke duniya su shaida cewa su malamai ne, ko kuma a gari an shaida su manyan malamai ne, su ne kawai wanda in sun ce wane mutumin kirki ne, nakan san ji wataƙila inda za a samu haka za a iya yin farin ciki da wannan. Amma da mutane kawai haka ce a wane akwai faɗan gaskiya, da ya sa wane a gaba duk da mulkin sa din ba haka ba ne, bai dace ba. Saboda haka akwai lokacin da za ka ga in ana caccakan shugabanni sai ka ji ana ta kabbara, bai dace ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya hana. Wallahi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni sai a zo a yi ta ɗura musu ashar. To ne, saboda umarnin manzon Allah. Amma da ya hana, tunda ya hana to wajibi ne a tsaya. Shi ya fi kowa sanin alkhairi, kuma shi ya fi mu kishi, ya fi mu kishin addini. Amma yawa abinda ya abuna wa mana haka kuma alifantu duk abinda aka ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana ku, to ku hannu ya ta wajalli min da dukkan sultanan nasira, yana neman taimakon shugabanni. In kalli tafsirin Qurtubi da makamantar su, kaga wajalli min da dukkan sultanan nasira shine wani shugaba ya gane da'awarsa ya taimaki addini. Saboda haka la'antin su bai da amfani, ko tsine musu ko makamantar su. In kun tsine musu, inuwa za ta dawo kanku ne, domin su suna da shugabanci. Sannan zagin su da makamantan su wannan, amma kuma gaya musu gaskiya wannan wajibi ne. Yi musu nasiha, mutane ba za su gushe cikin alkhairi ba matukar suna yi wa shugabannin su nasiha. Yi musu nasiha kuma dukkan a'imma sun yi ijma'i, sun yi ittifaqi. Imamu Malik, Imamu Ahmad, Imamu Shafi suka ce mafi alkhairi shine ka je ka rike hannunsa, ko ka zamu inda yake zaune kai da shi ka keɓe, sai ka gaya masa. Kuma ba sai ka zo ka gaya wa mutane ba, na masa nasiha. Ai, ni da shi kadai na je na masa nasiha, na gaya masa gaskiya. A'a, ba sai ka faɗa ba, ba sai ka faɗa ba. Saboda haka Sheikh bin Baz wani yanzu ya ce masa, ya Sheikh, a je a yi wa Kalimul Haramaini nasiha. Sai ta, in na yi masa nasiha sai na gaya maka? Yake ba sai na gaya maka ba in na yi masa nasiha. Maganan a je a yi masa nasiha ba kai za ka gaya mu. Saboda haka shi ya san cewa a yi masa nasiha, kuma in ya yi nasiha ba sai ya zo ya faɗa ba. Na yi musu nasiha, ko na ce kaza, ko mun keɓe ni da shi na ce masa kaza, ba buƙatar mutane su sani. Allah ya kiyaye. Wannan ma yana da muhimmanci a rinka lura da irin wa'innan abubuwa, Allah ya taimake mu. Sannan na ƙarshe da ya ce abunan ɗaukan dogaro da abunan taƙalidi na ani, mutum ya maƙale a kan malaminsa ko da hujja ko ba hujja, in dai malaminsa ne ko malamin ɓangarensa ne ya faɗa, to kawai maganar baja. Wannan gaskiya kuskure. Kowa yana iya yin daidai, kowa yana iya yin kuskure. Imam Malik rahimahullahu ta'ala yace kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutra illa sahibu hadhal qabr. Kowa ana iya karban maganarsa, kuma ana iya barin ta, in banda ma'abucin wancan kabarin, yana nuna kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wani mutum, kowane malami zai iya yin daidai, zai iya yin kuskure. In a bangaren ka yake yayi kuskure, sai a bar wannan magana. saboda ba ta yi daidai ba, saboda an samu hadisi ko aya da ya karo da shi ko ijma'i. In ba a bangaren ka yake ba sai ya faɗi gaskiya, to dole ka yi aiki da ita saboda ya faɗi gaskiya. Wannan shi ne gaskiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaskata shaidan, ba wanda ya kai gaba da Annabi sallallahu alaihi wasallam irin shaidan. Amma ya ce sadaka wa huwa kazu, a wannan matsalan kam ya yi gaskiya amma makareci ne. To saboda haka kar mutum ya makale a maganar malamin ko ta yaya take shi baya canjawa. Wannan kuskure ne, Allah ya taimake mu. Wallahu ta'ala a'lam. Nan bayan Allah sun turo suna bukatan ƴan uwa musulmai su tsaya su da addu'o'i akan bukatunsu, kowa da irin bukatunsa. Su da suka ambata da mu gaba ɗaya da muke nan, kowa da irin bukatar da Allah tabaraka wa ta'ala ya fi mu sanin bukatunmu. Muna fatan marasa lafiya wanda suka ambata da masu damuwoyi da kowa da kowa, Allah biya musu bukatunsu ya sanya alkhairi a ciki. Mu kuma gaba ɗaya kowa da irin bukatar da yake da ita, da mu da su baki ɗaya da kowa, Allah ya biya mana bukatunmu ya sanya alkhairi a ciki. Abinda zai zama damuwa gare mu Allah ya raba mu da shi. Abinda zai zama alkhairi gare mu Allah ya tabbatar mana da shi. Muna godiya ga Allah bisa ruwan sama da ya bamu. Allah ya sa ruwan saman ya zama mai albarka. Allah ya sa wannan ruwa ya zamanto arziki ne gare mu, duniyar mu da lahiran mu. Allah ya sa mu samu amfanin sa ya zamanto alkhairin sa ya tabbata gare mu. In akwai wani fitina ko annoba a cikin sa, Allah ya raba mu da shi ya kare mu. Allah kuma ya tafiyar da shi gefe inda ba al'umma musulmai wanda suke abuna cikin damuwa, Allah tabaraka wa ta'ala ya fidda su. Wanda suke cikin nisuwa, Allah ya kara mana nisuwa. Allah ya ba mu lafiya ya kara mana lafiya. Da wani bawan Allah da ya turo kuɗi yake buƙatan a yi aikin hidiman masallaci da shi, kuɗi wanda sun kai 40,000, amma ya ce ba ya buƙatan a ambaci sunansa, shi dai kawai na buƙatan ƴan uwa musulmai su taya shi da addu'an alkhairi. Muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙarfafa shi ya kuma taimake shi akan abin da ya sa a gaba na alkhairi. Wanda duk suke ƙoƙarin su yi koyi da shi ba su da hali, Allah ya ba su hali su ma su yi irin wannan aiki ne. Allah ya ba mu gaba ɗaya, Allah ya ba mu zuciyan aikata aiki na alkhairi irin wannan. Wanda yake kuma Allah ya karfafa shi, Allah ya sa wata ran kuma ya sa ya hore masa ta yadda zai ba da miliyoyi a gina koda masallatai ya ko hidima gare su a wasu gurare ma da ko ina inda Allah ya sa. Dukkan mu gaba ɗaya Allah ya taimake, Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu. Iyayen mu Allah ya fi musu kurakuransu. Allah ya sa muna daga ciki da mu da su wanda Allah ya yanta su, ya yanta wuyayen su daga wuta zuwa aljanna a wannan rana mai albarka. Allah ya fassaha musu cikin kaburburan su, ya nawwara musu ciki. Wanda iyayen su suke raye, Allah ya sa su zamanto suna daga cikin wanda Allah ya yanta su a wannan wata mai albarka. In mutuwar mu ko mutuwar su ta zo, Allah ya karbi rayuwar mu cikin imani da mu da su baki daya. Zuriyar mu da iyalan mu Allah ya sa su zama qurratu aini lana a duniya da lahira. Abinda zai zama na sharri ko fitina, Allah ya kare mu ya kare su daga wannan fitina. Allah ya canja mana da alkhairi a cikin rayuwar mu. Allah ya mana katanga da makiya da masharranta. wanda suke nufin dukiyarmu da sharri ko suke nufin rayuwarmu ko suke nufin iyalanmu ko zuriyarmu da sharri Allah mayar musu sharrin su kansu wanda suke nufin addinin musulunci da sharri Allah mayar musu makircin su kansu اللهم اغفر لنا امورنا واستر عوراتنا وامن رواتنا واصلح ائمتنا وولاة امورنا شغبانني da suke shugabantar mu Allah ya ba su ikon yin adalci Allah ya karfafe su akan abun da za su yi na alkhairi duk abun da suka shirye yi alhali zai zama sharri ga talakawa Allah ya hana su yi Allah ya sa su gane cewa sharri ne su bari in suka gane ba su bari ba Allah ya hana su yi da karfin ikon abun da suka gane cewa alkhairi ne suke niyan yi kuma Allah ya karfafe su akan ka wanda suke rike da mukamai suna nufin azurta kansu kawai ba tare da kula da talakawa ba Allah ya sa in masu ganewa ne Allah ya gane da su in ba masu ganewa bane Allah ya fatali da su ya kawar da su ya kawo mafi alkhairi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك